نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودسا كسادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدنك أتكين قدن كانوا وانا نمتي مي البركة نجوبة يو شرنة ليا قوتا ذو الحجة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليا لأليه لتلاتين بقوي وانا كميك ديدي دا شرنة أكو قوتا ترى ميلادية تدبو بيو دا shashida a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisin mu na 84 cikin tafsirin wannan sura gabanin mu shiga karatun wannan sura muna mika ta'ziyar mu ga junan mu da kuma yan uwan mu bisa rasuwar yan uwan mu da suka yi ranar juma'a da ta gabata sun je ziyarar dan uwa Malam Nazifi Yunus Ajos wajen dawo wasu suka yi hadarin mota mutum uku daga cikin su suka rasu wanda su ne Malam Sabiu Zuliyadain da kuma Malam Nazifi Sabiu da Malam Nasir Ibrahim da ɗayan agaji ne a wannan guri na wannan masallaci sannan akwai marasa lafiya biyu daga cikin su su ne Malam Abdullahi D.O. da kuma Malam Jamilu D.O. da muna yi wa waɗanda suka rasu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu sun yi mutuwa a lokacin da suke tsakiyar aiki na alkhairi muna musu kyakkyawan fata sannan kuma suka yi rasuwa a cikin rana ta Juma'a wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya mutu daren Juma'a ko a yinin Juma'a za a tsare shi daga azabar kabari to muna musu wannan fata insha Allah ubangiji subhanahu wataala ya haskaka makoncin su ya yalwata musu shi ya yafe musu duk kurakuran su ubangiji subhanahu wataala ya tashe su cikin tawaga ta annabawa da siddiqai da salihai ubangiji subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus ce makomar su gaba daya wadanda kuma ba su da lafiya ubangiji subhanahu wataala ya sanya ya ba su lafiya cikin gaggawa ya tashi kafada su kuma ya sanya wannan ya zama kafara ce gare su mun tsaya akan aya ta 126 ko za mu tashi akan aya ta 126 ko wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا كما كتنا لوكتش عند إبراهيم yace ya ubangiji na ka sanya wannan gari ya zama wani gari ne ka sanya wannan ya zama wani gari ne amintacce warzuq ahlihi min ath-thamarati kuma ka azurta mutanansa da kayan amfanin gona man amana minhum billahi wanda ya imani daga cikin su da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira qala yace wa man kafara hakanan ma wanda ya kafirta fa umatti'uhu qalilan zan yadda shi dan dadi na don lokaci kankani thumma aqtaruhu ila azabi azabin nar sannan in tirsasa masa shiga azaba ta wuta wa bi'sal masir wannan makoma ta munana ubangiji subhanahu wataala bayan ya fada mana aya da ta gabata wa ij'alna albayta masabatan linnasi wa amna ubangiji subhanahu wataala ya nuna matsayin dakin Kaaba da kuma yadda annabi Ibrahim alayhi salam ya kasance shine wanda ya wato jibinci gina wannan daki da kuma yadda ubangiji subhanahu wataala ya kiraye mutane zuwa ga bautar Allah a cikin daidai wannan daki sai ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da bayanin wata falala ko wata daraja ta daban da Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi Ibrahim alayhi salam ta yadda ya amsa addu'ar sa bisa ga falalar wannan daki wannan gari na Makka da kuma addu'ar da yayi na cewa ubangiji subhanahu wataala ya ni'imta mutanen da suke zaune a wannan gari na Makka ya kara musu ni'ima idan sun gode masa sun koma gare shi da bauta sannan kuma har ila yau ta wani bangare akwai fadakarwa da jan hankali ga su kansu mushrikai na garin Makka na wannan lokaci kamar ubangiji subhanahu wataala yana musu handunka mai sanda da cewa su yi tunani su tsaya su yi tunani su tuna addu'ar da mahaifinsu Ibrahim alayhis salam yayi wanda wannan addu'a tana nuna yadda annabi Ibrahim alayhis salam yake da matsanancin kwadayin yaga cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira har ya zama ya kebance mu'minai daga cikin zurriyarsa da ita wannan addu'a da zamu ji wacce addu'a ce wanda wannan zai sa mushrikai su kwatanta halin da suke ciki su ga cewa shin halin da suke ciki yayi daidai da halin da annabi Ibrahim alayhis salam ya roƙa wa mu'minai wannan ni'ima daga ubangiji subhanahu wataala tanan za su fahimci cewa halin da suke ciki ya saba wa halin da annabi Ibrahim alayhis salam yayi addu'a ga zuriyarsa don haka wannan zai sa su zabura na su ga sun sifantu da wannan halin da annabi Ibrahim alayhis salam yayi wa mai shi ko masu shi addu'a saboda ka'ida kowanne yakan so a ce ya kwatanta bin tafarkin waɗanda suka gabace shi kuma yayi sha'awar ya ga cewa ya sifantu da ɗabi'u irin nasu wannan duk yana nuna maka cewa abinda suke tinkaho da shi ko suke takama da shi na cewa su jikokin annabi Ibrahim ne alayhis salam kuma su ne suke kula da ɗakin Allah mai alfarma da kuma abinda ya shafi ayyukan hajji wannan duk ba zai wadatar da su komai a gurin Allah ba matukar dai suna nan bisa shirka ga Allah da hada Allah da wani kamar yadda ayoyin da suka gabata suka yi ishara zuwa ga Yahudu da Nasara waɗannan su ma ayoyin suna ishara zuwa ga Yahudu da Nasara waɗanda suke tutiyar cewa su suna kan abinda annabi Ibrahim alayhis salam yake kai kuma shi ma ba Yahudi ne ko ba Nasare ne to ga abinda annabi Ibrahim alayhis salam yayi addu'a da shi ga mutanen Makka na ubangiji subhanahu wataala ya sanya garin su ya zama gari amintacce kuma ya ni'imta su da dangin kayan amfanin gona ta yadda za su zama suna cikin ni'ima kuma ni'ima wacce ba mai yankewa ba matukar sun ci gaba da godewa ubangiji subhanahu wataala akan ta to wannan shi zai sa ka ƙara fahimtar alaƙar da take tsakanin wannan aya da waccan aya da ta gabata wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna annabi Ibrahim Allah ya ce wa idh qala Ibrahim ka tuna lokacin da Ibrahim shine annabi Ibrahim alayhi salam yace yana mai addu'a rabbi ij'al hadha baladan aminan ya ubangiji ka sanya wannan ya zama gari amintacce albalad a larabci ana lakin sa ga abinan garin da yake alƙaryar da take akwai gidan daji da mutane ke zaune a ciki wannan shine abin da aka sani in aka ce albalad ana nufin gurin da ake da gidaje wanda mutane ke zama a ciki shi ake cewa albalad a larabci sawa'un karami ne ko babba ne duk ana kiran shi balad wannan addu'a ta annabi Ibrahim kamar yadda wannan siyaki na aya yake nuna mana yayi ta kafin garin Makka ya zama alƙarya kafin ya zama alƙarya domin a wannan lokacin da yake wannan addu'ar babu wani gida face gidan Isma'il alayhis salam ko kuma gida ɗaya ko biyu tare da da wannan gidaje wato gidaje ne da ba su huce biyu ko uku ba a daidai wannan lokaci kaga guri bai zama gari ba don haka annabi Ibrahim alaihi salam yana addu'a Allah subhanahu wataala ya mai da shi ya zama gari ya zama alƙarya domin annabi Ibrahim alaihi salam shine ya fara gina ɗakin Ka'aba da duwatsu kuma wannan domin Ubangiji subhanahu wataala ya ga dama ne ya zama wannan guri ya zama wani guri ne da zai zama cibiya ta samarwa da dan adam wayewa da ci gaba na rayuwa kuma sannan ta zama shimfiɗa ce ta aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan guri Ibn Ashur alaihi rahmatullahi cikin tafsirinsa Tahrir wa Tanwir bayan ya kawo wancan ihtimali na farko cewa addu'ar annabi Ibrahim anan ta kasance kafin gurin ya zama gari sai kuma ya ce tana yiwuwa kuma a daidai lokacin da annabi Ibrahim ya zo gurin ma akwai gari a gurin lokacin da ya kawo matarsa Hajar da kuma wato ɗansa lokacin da ya kawo kuyangarsa Hajar da kuma ɗansa annabi Isma'il alaihi salam domin akwai wasu maganganu da aka samu na cewa akwai wasu ƙabilu da suka zauna gurin a cikin littattafai na tarihi cewa akwai wasu ƙabilu da suka zauna a gurin tun gabanin zuwan annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa to amma maganar da take ingantacciya shine lokacin da annabi Ibrahim ya kawo wato Hajar mahaifiyar annabi Isma'il alaihi salam da shi kansa ɗansa annabi Isma'il lokacin da ya kawo su wannan guri guri ne da babu kowa wadin ne kwazazzabo ne babu wani dan adam a gurin wannan shine abin da yazo karara a cikin Sahih al-Bukhari abinda riwaya ta nuna haka a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas inda yake cewa walaysa bi makkata yawma idin ahad lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya kawo Hajar da danta Isma'il wannan guri babu kowa a wajen laysa bi makkata yawma idin ahad babu wani mutum ko daya a wannan guri walaysa biha ma babu ruwan da dan adam zai sha ya rayu a gurin fa wada'ahuma hunalik hadisi yace sai ya aje su a wannan gurin wa wada'a indahuma jiraban fihi tamr ya aje musu abin nan dabino jakata dabino sannan kuma ya aje musu gora ta ruwa cewa wasiqa'an fihi ma ya aje musu gora ta ruwa ya aje musu jaka ta dabino da kuma gora ta ruwa sannan ya juya baya ya tafi abinsa to a lokacin ne ummu Isma'il Hajar ta waiwaya take cewa da shi ya Ibrahim aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadha alwadi ina zaka tafi ka bar mu a wannan kwazazzaban guri wannan daji alladhi laysa fihi insun wala shay gurin da babu wani dan adam babu komai wato babu dan adam wanda za ta gani ta ɗebe kewa da shi babu kuma wani abun da ya shafi ci da sha babu tsirrai a gurin wajin ne ghairu zizar'in kamar da Allah ya ce to kaga ashe ba a ce ba zai yi a ce akwai wasu ƙabilu a gurin ba wannan hadisi karara ya nuna sanda aka aje annabi Ibrahim sanda annabi Ibrahim ya aje Hajar alaihi salam da kuma ɗanta Isma'il alaihi salam a wannan guri babu dan adam a gurin don haka sai ya ce rabbi ja'al hadha baladan ka sanya wannan gurin hadha ishara ce zuwa ga wannan gurin baladan ka sanya shi ya zama gari saboda lokacin ba gari bane aminan ya zama amintacce wato ya zama na akwai aminci a ciki babu fargaba babu tsoro babu tashin hankali duk da cewa a ɗabi'ar gurin ɗabi'a ce da ɗan adam zai tsorata an aje shi a daji babu abinci babu ɗan adam na gitta babu ko dabba walaysa fiha shay to kaga akwai yuwar a samu tsoro to annabi Ibrahim alaihi salam sai ya addu'a Allah ya sanya ya zama gari duk da cewa gashi yanzu ɗan adam mutum biyu ne kawai a gurin amma ya zama gari kuma gari amintacce duk da ga yanzu yadda ɗabi'ar gurin take ɗabi'a ce mai ban tsoro ka sanya shi ya zama gari aminan wanda yake kuma amintacce babu tsoro babu fargaba ga mutanen da ke zaune a gurin to Ubangiji subhanahu wataala sai ya karɓi wannan addu'a yayi abinda annabi Ibrahim alaihi salam ya roƙa yayi shar'an yayi qadaran a shar'ance Ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi ya zama guri ne wanda yake mai aminci kada wani ya taba wani shine shari'a aka sa doka a shari'ance kada wani ya tsorata wani ya firgita wani ko ya ce zai shiga garin ya da yaki sannan wa qadaran haka nan ubangiji subhanahu wataala ya kaddara gurin ya zama haka duk da cewa a lokacin jahiliya lokaci ne na fadace fadace lokaci ne na rigingimu to ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi ya zama haka shar'an wa man dakhalahu kana amina qadaran awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun Allah ce ashe ba su gani ba awalam yaraw ashe su waɗannan da ake ta gwagwagwa da su ake ta fafatawa da su su karba addini suke gaddama ba su ga anna ja'alna haraman aminan mun sanya inda suke zaune ya zama guri ne mai alfarma mai daraja sannan kuma amintacce wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim a gefan su gashi ana ta cinye mutane da yaki ana sace mutane ana kai musu sura su ba su gan ba su ga irin ni'imar da Allah ya musu ba afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun da kariya za su yi imani waɗannan gumaka da suka sa a gaba suna bauta su ba Allah ba sannan kuma ni'imar Allah da ya musu su kafirce mata to kaga qadaran ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan gurin ya zama amintacce kaga Allah subhanahu wataala ya karba addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam shar'an wa qadaran ayoyi da yawa sun tabbatar da wannan allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf sannan a cikin sahih muslim akwai hadithun jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yahillu li ahadikum an yahmila bi makkata silah baya halitta ga dayanku ya dauki makami ya riki yana yawo da shi a makka kaga shar'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a matsayin doka baya halatta wani rike makami ya rika tsorata mutane da shi a cikin garin makka ana son garin makka kowa ya shiga ya ji shi a amin ne ya ji cikin amana yake a wannan sura za mu ga ubangiji subhanahu wataala ce rabbi ja'al hadha baladan aminan ka sanya wannan guri ya zama gari ne amintacce to haka wannan yayi domin a daidai lokacin ba a gina Ka'aba ba kafin gina Ka'aba ne don ga bagana gina Ka'aba kuma za ta zo nan gaba amma a cikin suratu Ibrahim sai Allah ya ce wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina rabbi ja'al hadha al-balada za a ga bambanci tsakanin yadda yake anan a suratul baqara rabbi ja'al hadha baladan babu alif da lam a cikin kalmar al-balad amma a cikin suratu Ibrahim sai kalmar al-balad ta zo da alif da lam rabbi ja'al hadha al-balada amina kaga a can ubangiji subhanahu wataala yana magana ne akan anan ana magana ne akan garin kafin a gina Ka'aba bai zama gari ba saboda yana addu'a Allah subhanahu wataala ya mai da shi gari da mutane za su zaune shi a can kuma yana yin addu'a ne karo na biyu bayan haihuwar annabi Ishaq alayhi salam annabi Ishaq wato annabi Isma'il ya girme shi da kusan shekara 13 kaga kenan wancan an yi ta bayan haihuwar annabi Isma'il alayhi salam yana jariri sai bayan shekara 13 kuma ya sake yin addu'a kaga a daidai lokacin guri ya zama gari shi yasa a cikin karshen addu'ar yake cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a kaga a daidai lokacin Allah subhanahu wataala ya riga ya masa kyautar annabi ishaq annabi abunan annabi isma'il da kuma ishaq saboda haka a daidai lokacin gari ya zama gari shi yasa aka zo da alif da lam rabbi ja'al hadha al-balada amina yace warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ka azurta mutanen wannan gari min ath-thamarati da kayan amfanin gona ath-thamara shine kayan amfanin gona wanda za a shuka ya tsiro a kasa sawa'un kayan marmari ne ko kayan abin nan abinci ne to kana ina cikin thamarat to yana addu'a ubangiji subhanahu wataala ya azurta mutanen wannan guri duk da cewa gashi nan wadin ne ghairu zizarin ni askantu min zurriyati bi wadin ghairu zizarin lokacin guri ne wanda yake kawai sahara ce babu maganar matsuro a gurin to amma addu'a yake ubangiji subhanahu wataala ya sanya mutanen da zasu zauni wannan gari su wadatu da kayan amfanin gona to ta yanda za a rika kawo musu shi ta ko ina yujba ilayhi thamaratu kulli shay ta ko ina a rika kawo masa kayan amfanin gona da kayan marmari kuma yace at-thamarat warzuq alahu min ath-thamarati at-thamarat da alif da lam wannan alif da lam dan tai istigraqil jins dukkan wani abin da thamara ne duk wani abin da yake amfanin shuke-shuke ne ubangiji subhanahu wataala ya azarta mutanen wannan gari da shi wanda kuma ubangiji subhanahu wataala ya anshi wannan addu'ar tun a wancan lokaci har zuwa yanzu zaka je kaga ƴaƴan marmari iri-iri wanda babu inda zaka ga sun hadu haka in ba anan ba duk da cewa ba anan ake shuka su ba anan ake noman su ba za a rika kawo musu da shi daga ko ina za a kawo daga Turkiya za a kawo daga Sham za a kawo daga Masar za a kawo daga Jordan za a kawo daga kasashe daban-daban saboda haka sai su hadu ta yadda babu inda zaka je kaga sun hadu ba anan ba mutanen Turkiya suna shuka abubuwa da yawa amma ba komai suke shukawa ba mutanen Sham suna shuka nasu ba komai suke shuka ba to amma mutanen Turkiya su ibu nasu na Sham su ibu nasu na Masar su ibu nasu na ina ne duk akai can shi yasa zaka ga ƴaƴan marmari da ƴaƴan ciye-ciye da ganyayyaki a can wanda sai ka zo kai ta neman su a wani guri ka rasa saboda ubangiji subhanahu wataala ya karbo can addu'a da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi tun a wancan lokaci ya zamana ana kawo musu kayan marmari daban-daban wannan ubangiji subhanahu wataala annabi Ibrahim alaihi salam ya yi wannan addu'a kuma ubangiji ya ansa don ya san kasance waɗanda za su zauni wannan gurin ba za su so su bar gurin ba tunda a ka'ida in ka zo guri ka same shi a bushe kayau to tunani kake duk sanda ubangiji subhanahu wataala ya baka dama zaka tsallake ka gudu yanzu mutanen da suke ta guduwa daga Najeriya ai Allah ya san saboda an fara bushewa to amma in aka je aka samu guri da danshi ana samu to sai kaga ana gayyato ma wasu ku zo nan ku dawo nan ku dawo nan to shi yasa yayi addu'a san yadda mutanen da zasu zo wannan wadin gairi zai zar'in duk daga yadda yake duwar wasu ne da rashin kayan marmari da waye to ubangiji subhanahu wataala duk ya kawo wannan amfani a cikin kasar ya azarta ta yadda idan mutum ya zo sai dai in kamo shi aka jeho shi ba zai so ya bar gurin ba sai ya ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir wato wanda ya yi imani daga cikinsu da Allah da ranar lahira wato sai ya keɓance addu'ar Allah ubangiji subhanahu wataala ya azurta mutanen garin amma wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ba dan komai ba dan kwaɗayinsa ya kasance duk mai son ya shiga cikin addu'ar nan to ya yi imani kaga masu imanin za su yi yawa ce ga addu'a nan amma ta waɗanda suka yi imani ce Allah zai azurta ka amma ka yi imani to kaga masu son su yi imani za su ƙaru sai a yi ta shiga imani don sun san cewa addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam ta keɓanci masu imani ne kawai to za su ƙoƙarin su gujewa abin da zai raba su da imanin ko kuma annabi Ibrahim alaihi salam ya keɓanci addu'ar sa ga masu imani ne don ya yi ladabi ga Allah subhanahu wataala saboda haka sai ya roƙe shi addu'ar da tafi kusa da an sa masa za ka yi addu'a sai ka yi addu'ar da za ta yi daidai da an sa maka kada ka yi addu'ar da take ta wuce tunani ka ce kana son ya ubangiji a sati ɗaya ya ubangiji ina son ka yi min arzikin da baka yi ma wane ka faɗi manya-manyan masu arzikin ƙasar nan ka ce a sati ɗaya kuma kake so kaga kai ma ka ibo da yawa amma in ka nemi dai ka ibo abin daidai da kai to ka sai ka fi sanya sa ran ka samu abin nan ɗin saboda haka sai bai kwaso ta duka cewa duk wanda yake kasar ya zama ya shiga ya samu arziki ba ko kuma a baya can inda Allah subhanahu wataala ya ce da shi inni ja'iluka linnasi imama zan sanya ka ka zan abin na shugaba abin koyi ga mutane annabi Ibrahim sai ce wa min zurriyati da ƴaƴana ma duka sanya su zama shugabanni kaga anan bai ware muminin su daban da ba mumini ba kowa da kowa ka sanya shi ya zama shugaba Allah sai ce la yanalu ahli zalimi alkawari na ba zai shafi azzalimai ba aka gaya masa cewa dole a yi togaciya cikin addu'ar taka wanda addu'a yadda ka neme ta da fadi ba za ta samu ba wanda za su same ta su ne kawai mai kakku daga cikin ƴaƴanka, to gudun kai ya kuma komawa cikin wancan abu da yayi a baya aka yi masa togaciya sai yayi togaciyar anan shi ba, yace man amana minhum billahi wa bil akhir, tunda dai abin ya zanna mu'minai ne, ya ubangiji ka azurta su mutanen ciki amma ka azurta kawai waɗanda suke sun yi imani da Allah da ranar lahira, to sai ubangiji subhanahu wataala sai ya nuna masa to ai nan kuma abin aka si ne ba kamar can bane, ba kamar can bane, can an ware la yanalu ahdud zalimina, shugabanci ne da kazan wanda za a rika koyi da kai, to wanda ba ya bi irin tafarkin ka ba zai samu wannan shugabanci na addini ba, amma anan ubangiji subhanahu wataala yana magana arziki ne, arziki shine a baka ci da sha da abin da zai rike ka ka rayu, to wanda bai takaita ga mutum mumini kadai ba, ubangiji subhanahu wataala arzikin sa yana shafar mumini da wanda ma ba mumini ba, shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya nuna masa to anan ba a bukatar togaciya. Qala wa man kafara, Allah yace har ma da wanda ya kafirta, ba wai kawai man amana billahi wal yawmil akhir, har ma da wanda ya kafirta, saboda haka arziki na kowa da kowa ne, duka al makhluqat hatta dabbobi duk sun shiga ciki, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, saboda haka duk wani abin da yake tafiya a doran kasa arzikin sa yana gurin ubangiji subhanahu wataala, shi zai bashi ci ya sha da sha, don haka abin bai takaita ga mu'minai kadai ba, aya tabbata a cikin sahih Muslim hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana an-nasu idha ra'aw awwal ath-thamar ja'u bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mutane Abu Hurairah yake cewa mutane yayin da aka fara samun amfanin gona aka fara girbin wato abin da aka shuka, to na farkon sai a kawo shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi in yayin ya karbi wannan amfanin gona wannan a Madina, muna yana maganar a Madina ba a Makka ba, idan ya karba sai ya ce Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina, Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'a li Makkata wa inni ad'u lil madinati bimithli ma da'a li Makkata wa mithlihi ma'ahu ثم يدعو اصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر, da an ka fara kawo amfanin gona an kawo dabino ko wani abu da aka fara yin nuna aka ciro shi daga itaciyarsa aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karba sai wannan addu'a, ci Allah ka albarkaci ka sanya albarka cikin amfanin gonan mu, ka sanya albarka a madinan mu, ka sanya albarka a cikin sa'in mu, ka sanya albarka a cikin mudun mu, sai ci Allah ka Allah Annabi Ibrahim ya kasance bawanka ne kuma bada'inka ne kuma annabinka, ni ma bawanka ne annabinka, yayi addu'a ga Makka ubangiji subhanahu wataala ya albarkace ta da ƴaƴan itatuwa da to ni ma ina irin wannan addu'a ga Madina, kwatankwacin addu'ar da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi ga Makka ka ba mu kwatankwacin ta da ƙari ma akan haka, sannan sai kirawo yaro kankani sai a bashi wannan ɗan itace ya je cinye. Haka nan hadisi ya tabbata a cikin sahihaini daga Anas ɗan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Talha, ya ce da shi ka nemo min wani yaro daga cikin yaranka da zai riƙa min hidima, sai Abu Talha ya ɗauki Anas ibn Malik ya ce sai ya ɗauke ni sai ya ɗora ni akan abin hawansa na ya kai ni gaban gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai na zan ina yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima. To a cikin hadisin yake cewa sun fita bayan suna dawowa sun taho sai suka hango Uhud, suka hango dutsen Uhud, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, wannan dutse ne da yake son mu, mu ma muke son shi. Lokacin da ya zo shiga Madina sai yake cewa Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha mithla ma harrama Ibrahimu Makka, Allahumma barik lahum fi buddihim wa sa'ihim, yace ya Allah ina haramta abinda ke tsakanin duwatsun Madina, wato ita ma ta zama mai alfarma ce kamar yadda Makka take haka, kamar yanda annabi Ibrahim alayhi salam yayi wa makka yace Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim, Allah ka sanya albarka a cikin mudin su, ka sanya albarka a cikin sa'in su. A wata riwaya cikin sahih al-Bukhari ita ma daga Anas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ja'al bil madinati du'afai ma ja'altahu bi makkah min al-baraka, ya Allah ka sanya wato albarka a madina ninkin abinda ka sanya a makka, wato kaninka abinda ka sanya a makka kaninka shi a madina. Da wannan ne wasu suke fifita madina akan makka, amma wannan ba zai zama fifiko, sai wannan abinda ya shafi albarka ta abinci, albarka ta amfanin gona da sauransu. Haka nan a cikin sahih al-Bukhari da Muslim daga Abdullah ibn Zaid ibn Asim radiyallahu anhu yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Ibrahim harrama Makkah wada'a lahu, annabi Ibrahim ya haramta Makka ya kuma musu addu'a. Wa haramtu al-Madina kama harrama Ibrahim Makka, kama yadda annabi Ibrahim ya haramta Makka zan ba a fada a ciki, ba a cirar abin nan dinta itaciyar, ba a sare itaciyar ta, ba a daukan tsuntuwar ta sai ga wanda zai yi cikiya, to haka ni ma nayi wa Madina irin wannan. Yace wa da'utu laha fi muddiha wa sa'iha mithla ma da'a Ibrahim li Makka, na yi addu'a ga mudinta da sa'inta kamar yadda annabi Ibrahim ya yi ga Makka. Haka nan akwai hadisin a cikin ruwaya Muslim bi mislai ma da Ibrahim li Makka, wato ninkin abinda annabi Ibrahim ya yi wa Makka addu'a da shi. A ruwayan Muslim daga Abu Sa'id al-Khudri yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inna Ibrahim harrama Makka faj'alaha haraman wa inni haramtu al-Madinata haraman ma baina ma'zamaiha, yace ya Allah annabi Ibrahim ya haramta Makka ya sanya ta zan gari ne mai alfarma, to ni ma na haramta Madina na sanya ta zama gari mai alfarma tsakanin duwar watsanta guda biyu. La yuhraqu fiha damu, bai halatta a zubar da jini cikinta ba. Wa la yuhmalu fiha silahun liqital, bai halatta a dau takobi ko makami don ayyaki cikinta ba. Wa la yuhraqu fiha shajar, bai halatta a sare itaciyarta ba. Illa li'alabi, sai abinda za a sara don a ba dabbobi. Allahumma barik lana fi madinatina, Allah kai albarka a cikin birnin madinan mu. Allahumma barik lana fi sa'ina, Allah kai albarka cikin sa'in mu. Allahumma barik lana fi muddina, Allahumma ij'al ma'al barakati barakataini, Allah kai albarka cikin mudun mu, Allah ka sanya tare da wannan albarka ka sanya wasu albarkatai guda biyu. So hadisai da suke nuna ita ma madina tana da hurumi kamar yadda Makka take da shi suna da yawa. A nan kawai mun ambaci wanda yake da alaka da tahrimi Ibrahim alayhi salam ga Makka, domin shi ne wanda yake tafiya tare da ayar. Amma hadisan da suka zo suna da yawa, sun wuce wannan. To wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan hadisai suna nuna annabi Ibrahim alayhi salam shi ne ya ambaci cewa Makka tana da wannan alfarma, daga bakinsa aka ji wannan. To amma wasu malamai suka ce a'a, Makka nan tana da alfarma tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa, ba wai daga zamanin annabi Ibrahim ne ta samu wannan alfarma ba, tun lokacin da Allah ya halicci sammai, ya halicci ƙasa, ya sanya wa Makka wannan alfarma. Hadisai sun zo waɗanda suke nuna haka. Wannan magana ta biyu ita ce ta fi ƙarfi, kuma hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna haka. Daga ciki akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar fathu Makka, ranar da aka bude Makka shekara ta 9 bayan hijira, yana cewa inna hadhal balad حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يجي ونن غري نمكة ألا يا حرم تاشك يوم خلق السماوات والأرض لأن دي أهل الجسم ميلة كسا كذا ظاهري يعني نبعد دقا لوكة النبي إبراهيم يسامو أنه مطعيبا تندوكة عند الله أهل الجسم ميلة كسا فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. Wannan alfarmar da yake da ita zai ci gaba da rike ta har zuwa tashi alkiyama. Wa innahu la yahillu alqitalu fiha li ahadin qabli, fa innahu lam yahillu alqitalu fiha fihi li ahadin qabli, ba a halatta ma wani gabani na ya shiga Makka da yaki ba. Wa lam yahillu li illa sa'atan min nahar, ni ma ba a halatta ma sai wani dan lokaci, wani yanki na yini shi kadai Ubangiji subhanahu wataala ya halatta min in shiga da domin fato maka daga lokacin ta koma yadda take fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama don haka yana nan rike tsare da wannan alfarmar tashi har zuwa tashin alqiyama la yu'dadu shawquhu ba a cire kayarsa wala yunaffaru sayduhu ba a tashin wato farautarsa wala tultaqatu luqatatuhu ba a dauka tsuntuwarsa illa man arrafa sai ga wanda zai cikiya wala yuqtala khalaha kuma ba a wato datse itatuwan cikinta shine al-Abbas lokacin da yaji wannan huduba ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi illa al-izkar sai icen tsauri ce fa innahu li qaidihim wa li biyutihim makiran suna amfani da su da shi sannan kuma suna amfani da shi har ila yau wajen rufin gidan da jinsu annabi yace illa al-izkar to sai banda itacen tsauri shi banda shi to wannan kaga yana nuna cewa kallara alfarmar makka da take da shi alfarma ce da ta samu asali tun lokacin da Allah ya halicce ta banda wannan akwai hadisin Abu Huraira shi ma yana cikin Sahih al-Bukhari yana nuna daidai abinda wannan yake nunawa banda wannan akwai hadisi da shi Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abi Shuraih al-Adawi a ciki yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace ya ji da kunnensa zuciyarsa ta kiyaye idansa ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya ga Allah ya yabe shi ya masa kirari yace inna makka ta harrama Allah wa lam yuharrimha an-nas makka Allah shi ya haramta ta ya sanya mata wannan alfarma ba mutane ba fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman bai halatta ga mu'mini da ya imani da Allah da ranar lahira ya zubar da jini a cikin ta ba ولا يعضد بها شجرة باء تبك إتا تنشكنت فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذل إذن وني يكف هجة لتي وأي النبي صلى الله عليه وسلم ياشك قرن دياكي فقولوا تكوغيا مسا إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم ألا ياي ومن زنس إذنيني أديني وأن لك تنكوكما بباك وأن إذن با وإنما أذن لي فيها ساعة من نهر نيما وكما وأن لك تيني wani dan yanki ne daga lokaci Allah ya min izini in shige ta da yaki wa kad adat hurmatuha alyawm ka hurmatiha bil ams falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib ce to al-farmat ta dawo kamar yadda ta dawo yau kamar yadda take jiya wanda yake nan ya isar wa wanda baya nan to wadannan hadisai duka suna nuna mana yadda garin Makka yake da tsarki yadda garin Makka Ubangiji subhanahu wataala ya sanya ya zangare ne amintacce da duk wanda ya shiga ya ji wannan amanan kada ai abinda zai kada hargowa da tarzoma da tashin hankali a garin ballantana akai ga zubar da jini saboda gari ne da kowa in yaje shauki yake ya koma to babu wanda zai je gari ai tashin hankalin da zai sha da kyar gobe ya sha komawa saboda ana son ya zan ya tsare wannan alfarma tashi shi yasa kaga wato hukumomin kasa mai hukumar kasa mai tsarki suna tsanantawa game da sha'anin waɗannan gurare ba za su taɓa yadda wani ya ce zai zo ya kawo wani abu a cikin a wannan guri ba da zai kawo tashin hankali ko tarzoma ko ya hana mutane nutsuwar su wajen ibada a shekaru can da suka wuce mutanen Iran sun kasance duk sanda za su je ƙasar sai su ci za su yi zanga-zanga su fito da kwalaye suna tsinuwa suna tsinewa a Amerika da Isra'ila da sauransu wanda a gurin nan babu ba Amerika ko ɗaya babu ba Yahudi ko ɗaya duk wanda ya zo gurin da ya zo bautawa Allah ne abinda ya kawo shi kenan ya yi ibada to amma an mayar da gurin ya zama wani guri ne kawai na nuna kwanji tare da cewa ga Isra'ila can suna gani ga Amerikan nan suna makotaka da su dan me ba za su je su yi fadan da su a can inda suke ba sai su zo inda musulmi sun zo ibada a nan ne za a dauko kwalaye a fito ana zanga-zanga wanda karshe takan kai har a rasa rayuka to an samu wannan har ma ta kai akwai lokacin da aka samu sun tada bom a cikin garin Makka to abinda ya faru a wannan shekarar dai kun ga yadda al'amarin ya kasance duk da wasu waɗanda ba su fahimci yadda abin yake ba suna cewa ƙasar Saudiya ta hana Iran zuwa hajji ƙasar Saudiya ba ta hana Iran zuwa hajji ba ƙasar Saudiya abinda suka yi sun faɗi cewa ga sharuɗin duk wanda zai zo hajji to ya yadda cewa zai bi dokoki na yadda za a samu a gama aikin hajji lafiya tsare-tsaren da aka yi wa alhazai ga inda za su bi ga inda za su tsaya ga inda za su tafi ga inda za su zauna kowa ya zai bi waɗannan dokoki kowace ƙasa a duniya duk ƙasashen musulmi kowa yace ya ji ya yarda kuma wannan an yi abin an yi dan maslaha ne Iran tace ita bata yarda da sharuɗin ba me suke nufi suka ce su ba su yarda da wannan sharuɗin ba saboda haka kawai a bar su su je su yi haji yadda suke so ma'ana abin da ya faru bara ya kuma mai maituwa su kibin tsarin da aka ajiye karshe ayi mace mace ayi kashe kashe da karshe su su suna ta faro faganda cewa Saudiya ta kasa rike aikin haji a ba su su riki to kaga anan baya daga cikin adalci ka zo ka ce Saudiya ta hana Iran zuwa haji sharadi ne kowa ya karbe shi inda a ce sharadin nan sharadi ne da zai cutar to bai yiwa a ce Iran ce kadai za ta ki shi dan ba su kadai suka fi kowa sanin musulunci ba amma ya zan kasashen musulmi kakaf sun karbi wannan sharadin kuma an tafi an je an yi hajjin lafiya an dawo lafiya amma su sun ce ba za su karba ba kuma a ce su a zo a ce kuma an hana su saboda ka babu wanda ya hana su suka hana kansu kuma da suka hana kansu karshe shi abin nan Khamenei yayi musu fatawar cewa kawai su je Karbala su yi hajjin su saboda haka wajen mutum miliyan suka kutsa suka shiga kasar Iraki ba ma visa ba izini ba komai haka suka danna kasar ba tare da wani tartibi ba tare da wani tsare-tsaren da aka san ana bin shi ba na shiga kasa kuma karshe da aka je aka yi mace-mace ma a can din don kusan mutum 50 sai da suka mutu to suka fito suka nuna wa duniya cewa hajjin da suka je tafi ma wacce musulmi suka je suka yi a Makka dan wani ɗaya daga cikin malaman su yana ce musu ma Allah subhanahu wataala sai ya waiwaye su daga al'arshin su kafin ya waiwaye waɗanda suka je hajji suka yi tsayuwar Arfa kuma wanda ya hajji tasu ɗaya sai ya fifita da wanda ya je hajji can sau hajji 70 to dama wannan yana nan rubuce a cikin littafan su ba wai wani abu ne sabo ba ga duk wanda yake karantawa ya san akwai waɗannan ruwayoyi na fifita hajjul mashahid har ma wani daga cikin su Al-Mufid an-Nu'man yana da manasikul mashahid yadda ake manasikul hajji kaza ana manasikul hajji littafin da za a gaya maka yadda ake hajji to yana da shi kuma ya rubuta manasik wanda tun ƙarni na hudu Al-Mufid ya rasu tun wajen shekara ta 333 ne tun cikin ƙarni na hudu yana da littafi da yayi yadda zaka je kai haji a waɗannan kaburbura da suke cikin ƙasar Iraki saboda haka ga yadda ake dawafi ga yadda ake addu'o'i da sauransu to daman wannan a je yake a gurin su su a gurin su daman hajjin wannan tafi wannan haji da musulmi suke yi shi yasa zaka ga duk manya-manyan malaman su yanzu duk shugabannin ƙasar Iran gaba ɗaya ba wanda ya taɓa haji na san da yawa ba su san wannan ba ba wani shugaban ƙasar Iran da ya taɓa zuwa haji Khomeini har yanzu bai taɓa haji ba na yanzu Khamenei har yanzu bai taɓa haji ba su Rafsanjani ba su taɓa haji ba zai yiwu a ce kana musulmi kana da iko bara waccan abin nan lokacin sarki Abdullah kafin ya rasu lokacin Ahmad Dinajat ya gayyace shi yace zo yayi haji shi zai dauki duka nauyin aikin hajjin sa da shi da tawagarsa yace yana da ayyuka ba zai iya tahowa ba dan ya san ba zai zo ba to kaga wanda hajjin bata dame su ba bata dami manyan su ba yaushe ne za su yi kururuwar a ba su haji su rike so Allah subhanahu wataala ya sanya wannan gari ya zama gari ne amintacce duk wanda zai shige shi to ya kiyaye wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya shige shi duk irin abin da aka yi masa a garin da cin mutunci da aka yi masa cewa duk wanda ya shiga gidansa ma ya kulle ka a taba shi kuma haka aka yi fathu Makka ba tare da an yi kashe-kashe an zubar da jini ba lafiya lafiya Ubangiji subhanahu wataala ya tsare wannan gari to waɗannan hadisai da muka karanta na baya-bayan nan suna nuna mana Allah subhanahu wataala tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa ya sanya Makka ta zama gari ne wanda yake da hurumi hadisan da muka karanta da farko wanda suke cewa inna Ibrahima harrama Makka wannan ma'anarsu shine Allah subhanahu wataala ya isar da wannan abin da yayi akan harshen Annabi Ibrahim alayhi salam ba ana nufin a lokacin aka yi shi ba Allah subhanahu wataala ya sanya Annabi Ibrahim ya zama bai isar da wannan hukuncin nashi wanda daman can yana nan tun fin alzal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a matsayin shi na khatamun nabiyina tun lokacin halittar annabi adam alaihi salam tun lokacin yana kwance cikin tabansa tun lokacin yana tabansa kafin ya zama mutum Allah subhanahu wataala ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sa cewa shine khatamun nabiyina amma kaga daga baya ne ai aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ne har ma ya kasance annabi ibrahim cikin addu'ar da zamu karanta yana cewa rabbana wada fihim rasulan minhum Allah ka tashi da wani manzo daga cikin su Allah subhanahu wataala ya ansa addu'ar annabi ibrahim bima sabaqa fi ilmihi wa qadarihi da abinda ya riga ya gabata dama cikin ilimin sa ya riga ya gabata cikin kaddararsa saboda haka ne yazo a cikin hadisi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na cikin musnad imamu ahmad da musnad al-bayalisi da tabarani hadisin abu umamah al-bahili sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah akhbirna an badi'a amrika ya ma'aikin allah ka ainihin ba mu labarin farkon al'amarinka faqala sai yace da'watu abi ibrahim wa bushra isa ibn maryam ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام يجي فرق الأمرين وتفرق بين الأمرين شيني معنى فرق الأمرين فرق بين الأمرين أما الأمرين سداما ينا نأجك إلى من الله كدرس النبي صلى الله عليه وسلم أبنجي سبحانه وتعالى زيها للجيشي kuma zai kasance a cikin Qurayshawa zai zama da awasu tuga mai dukkan duniya kuma shi ne cikamakin annabawa gaba daya daman Allah subhanahu wataala ya tsara wannan to da aka tambaye shi yace ni addu'ar mahaifina ne annabi Ibrahim kuma busharar Isa dan Maryam sannan mahaifiyata ta yi mafarki ka annaha kharaja minha nurun adaat bihi qusurush sham kamar ga wani haske ya fita daga cikinta wanda ya haska kaman yan gine-gine da suke sham za mu ga addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam da yayi yana daga cikin jawami'ul kalim jawami'ul kalim an-nubuwa annabawa suka yi magana ta zan a dunkule ce rabbana rabbi ja'al hadha al-balada aminan warzuq rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarat ya roki ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya gari ne amintacce ya zamana gari ne amintacce hanyoyinsa amintattu ne rayuwa a duniya ba za ta yi daɗi ba sai idan an samu sai idan wannan rayuwa ta zama rayuwa ce wacce akwai aminci a cikinta aminci ba zai samu ba sai idan ya kasance akwai adalci akwai izza akwai kuma arraha wato yalwa abinci da abin da za a ci a rayu to anan ne ake samun abinci akwai adalci kowane mai haƙƙi ana bashi haƙƙinsa kowane yana jin ba wanda yake wulakantacce bane domin yayin da wani yake shuuri da cewa ana wulakanta shi ba a dauke shi mutum ba to zai rika tunanin me zai ya dawo da kansa wannan martabar to a garin haka sai ka ga an samu rashin zaman lafiya amma in kowa yana jin an dauke shi da daraja sannan kowa zai samu abinci ya ci ya samu gurin kwana ya samu abin da zai sha to za a samu amnu za a samu aman in aka samu aman to za a samu rayuwa wacce ke mai kyau idan aka samu rayuwa mai kyau za a samu gina kasa za a gina ta sannan kowa zai fuskanci abin da zai amfane shi ne kowa zai kama gaba ya fuskanci abin da shine zai amfane shi a rayuwarsa sannan kuma arzikin ƙasa zai ta haɓaka wannan duk sanda aka samu amnu to waɗannan abubuwa za su samu mutane abin nan ƙasa za ta ginu sannan mutane kowa zai sa wato abinda zai amfane shi gaba sannan kuma wadata za ta yi ta ƙaruwa amma da zarar aka rasa amnu aka rasa zaman lafiya to za ka samu waɗancan abubuwan na farko sun samu matsala ne an samu matsala babu adalci ko ku a akwai wani bangare na al'umma da suke cikin wahala ana wulakanta su ko kuma an rasa abinda za a ci a sha saboda wasu sun yi kaka gida sun mamaye komai to da wuya kuma zaman lafiya ya samu ana toshe nan ne wani guda ballewa saboda haka yau ana kokarin a ga an mulkushe wannan sai kuma ka barayi suna ta karuwa yan satar mutane yan waye suna ta karuwa saboda gariza ta ta'assira min ajli albaqa da take tare da dukkan wani mahaluki ba dan adam kadai ba ko dabba ba ta san ta ga ta mutu za ta so ta ga ta rayu to wannan gariza idan babu wani abin da zai tsare ta to rayin da aka tattaki ganin tana fuskantar barazanar karewa to za ta yi kokari ya za ta kwaci kanta to garin kwacar kanta ne to kuma sai a hana wani zaman lafiya to saboda haka kaga da ya tashi sai ya ce rabbi ja'al hadhal balada amina sai ya roki al'amnu warzuq lahu min ath-thamarati sai ya roki samara shine kayan abinci idan aka samu wadannan to gari zai ci gaba zai zauna lafiya amma in aka rasa abinci to za a samu ko matsalar tashin hankali da rashin kwanciyar hankali shi yasa duk irin matsatsin da za a shiga to ai kokari talaka ya samu abinci wannan zai taimaka wajen a samu zaman lafiya yace kala wa man kafara Allah yace har ma da wanda ya kafirta fa umatti'uhu qalilan umatti'uhu zan je da shi dadi zan bashi abinci ya ci zan bashi abin sha ya sha qalilan amma dan lokaci kadan almata'ul qalil ne saboda iya nan duniya ne kadai dan abin da duk zai samu na jin dadi da horewa a nan duniya kadai zai same shi amma a lahira shine yake summa qarruhu ila azabin nar a lahira kam wannan zan tilasta shi zan matsa masa shiga azabar wuta to wannan domin kada kafiri ya ga cewa a nan duniya ubangiji subhanahu wataala ya ni'imta shi da dangogin ni'ima daban-daban ya bashi abin da bai ba wasu mu'minai ba ma yayi zaton ko Allah ya yarda da shi ne ya amince da shi shi yasa ya bashi to sai Allah ya ce a kai ya zata cewa dan na bashi a dan yana jin dadi ya mallaki abin da wani mu'minin bai mallaka ba kai ya zata cewa wannan dan na yarda da shi ne shi yasa sai an bace azaba summa atsaruhu ila azabin nar wannan jin dadin da nayi masa a nan duniya ba zai hana ranar gobe kiyama in jefa shi wuta ba da yawa daga cikin malamai magabata masu tafsiri suna cewa wannan maganar Allah subhanahu wataala ce qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atruhu ila azabin nar wa bi'sal masir wannan magana ce ta Allah subhanahu wataala kuma wannan shine abin da Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya rinjayar akwai qira'a ta wasu su ce fa umti'uhu qalilan qala wa man kafara fa umti'uhu fa amti'uhu qalilan sai zama maganar cikin addu'ar annabi Ibrahim ne qala wa man kafara yace kuma wanda ya kafirta fa amti'uhu qalilan kadan ji yadda shi dadi kadan Ibn Abbas an ruwaito cewa yana cewa wannan magana annabi Ibrahim ce alaihi salam yana roƙon ubangijinsa cewa wanda ya kafirta fa amti'uhu qalilan thumma turrahu ila azabin nar ka ji yadda shi dadi kadan sannan ka tilasta shi shiga wuta to wannan ayar akwai ayoyi da dama Qur'ani waɗanda suke tafiya tare da yadda abin da wannan aya take nuna cewa duk abin da kafiri zai samu a duniya dan jin dadi ne kadan a ranar gobe kiyama zai gamu da azaba mai tsanani Allah subhanahu wataala suratu yunus yana cewa qul innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhum al-'adhab ash-shadid bima kanu yakfurun hakanan Allah subhanahu wataala in suratul luqman yana cewa man kafara fala yahzunka kufru ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu inna Allaha 'alimun bi dhati as-sudur numatti'uhum qalilan thumma natarruhum ila 'adhabin qalil hakanan ubangiji subhanahu wataala cikin suratul zukhruf yana cewa laula an yakuna an-nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqfan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa surran 'alayha yattaki'un wa zukhrufa وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فاكا ودنا آيو دكا سنة نونة شوى الله سبحانه وتعالى ينا باوى كافري جندا دي أنا أما جندا دي نتكي تتشي سبو دل سوان دل ينا رايوى دل رايوى تي تكي تتشي سبو دل متوى ذات جزوبا ينتا سنة أشيككما رايوى وتكي تهار أبدا وبنجي سبحانه وتعالى كما يشكت تشي أذابا تهار أبدا Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka yi na daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kusa kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.